يا الله يا الله نبكى الله نكينا نروكا بروتكا سوط بويبا كودا مهاتم بياني كيدا كودا مهاتم بياني كيدا.
Babban kalubale da iyalai ke fuskanta a Najeriya banda kuma bayan tattalin arziki da ya shafi kowanne bangaren rayuwa shine matsalar tsaro da kwararru suka harsashen cewa zai iya haddasa karancin abinci da mai yiwuwa ya kai ga yunwa waɗansu sassan Najeriya. Matsalar da yanzu haka take barazana ga harkokin ilimi musamman ma a arewacin ƙasar da ake ci gaba da fuskantar garkuwa da ɗaliban makaranta. To ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin nazarin wannan matsala da kuma neman hanyar shawo kanta da nufin ba manyan gobe damar samun ilimi da zai taimaki rayuwarsu ya inganta matsayin iyali da kuma ci gaban ƙasa. Yadda muka bude shirin domin iyali kenan a wannan shekara mai karewa. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta farko a watan Disamba. Waiwaya aka ce maganin mantuwa.
Ku jama'a tambaya nike da.
Batu na farko da ya fara daukan hankalin shirin domin iyali a wannan shekara shine yadda matsalar tsaro a Najeriya ta ƙara hassasa koma bayan ilimi da ake fuskanta musamman ma a arewacin Najeriya. Biyo bayan hare-haren da kuma garkuwa da ɗalibai da 'yan bindiga suke yawan yi da neman kuɗin fansa da ya kai ga asarar rayukan ɗaliban makaranta da dama. Domin neman hanyar shawo kan wannan matsala, shirin domin iyali ya haɗa kan masu ruwa da tsaki a birnin Kano, ɗaya daga cikin jihohin da ake fuskanta koma bayan ilimi. Bakin da muka gayyata a wannan zaman sun haɗa da
Bashir Musa Ibrahim, babban muƙaddashin ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na duniya a nan jihar Kano.
Aminu Muhammad Fahi, ina wakiltar ƙungiyar ɗalibai masu kula da harkokin gwamnati.
Akwai dalilai da yawa da suke jawo kuma bayan ilimi a arewacin Najeriya. Lokacin da ilimi ya zo shi, ana forcing, ana sa mutane da ƙarfi su shiga ilimi. To a lokacin da ake bada ilimi, ilimi yana da inganci. Lokacin ma mutane ba sa san shi, amma ilimi yana da inganci. To yanzu kuma yaya mutane suna san ilimin sannan kuma ingancin sa yayi baya? Menene matsalar kuma ina matsalar take?
Ni ina da abubuwan da nake nazari akan wannan abubuwan. Tabbas ko a makarantu, in ka je makarantu na gaba da secondary, manya-manyan shehunan malamai zaka ji suna maganganu akan tabarbarewar ilimi. To shi ilimi idan ka dauke shi a dunkule, kalmar ilimi a kowanne mataki yake rukon sa kai na kashin da hukumomi wanda abubuwan ya shafa su kai wa ilimi shi ya janyo tabarbarewar shi.
To amma ni tambayar da nake anan shine lokacin da ake tilasta al'umma su nemi ilimi, a lokacin gwamnati tana iya kokarinta ana bada duk wasu abubuwan da suka cancanta ilimin ya inganta. To yanzu kuma mutanen sun ce muna son ilimin, a ilmantar da mu, a wayar da mu samu ci gaban rayuwa, sai gwamnati kuma ta janye kanta.
Alhaji Ibrahim, ina fahimci maganarka. Lokacin a Abu Zaria iyayenmu suna bamu labari, a Abu Zaria zaka samu cewa akwai kamar indexin secondary school haka Abu Zaria take, akwai gurin bada abinci, akwai meal ticket, ma'ana shedar cewa idan ka zo adadin kwanakin da zaka yi a wannan semester zangon wannan karatun za a baka adadin meal ticket, wato katin karban abinci da zaka je ka dinga ci. Duka wannan kage na nuna cewa gwamnati tana bada kulawa akan harkar maganar karatu.
To ba iya cewa ko yanzu al'umma ce ta yi wa gwamnati yawa kuma ba ta da wata manhaja da ya bambanta na da na yanzu.
A'a, ba ita ba ce.
To ga kallabi da ta
magana da yake kai na cewa al'umma ta yi yawa kuma buƙatar ilimin ma yayi yawa. Kusan ina ga shine ya jawo silar wannan matsalolin da ake samu. Ba wai rashin manhaja bane, manhaja tana nan. Ko kuma in ce a'a, su kansu wanda suke implementing dinta su ne ba sa yi yanda ya kamata.
Ni ina da wani abu da tsokaci. Gaskiyar magana, lalacewar ilimi gwamnati ce. Babban dalili na, yawwa, babban dalili na shi ne, babu gwamnati ba ta yin wani tanadi a kan ilimi. Zuwan siyasa ya tabarbara harkar ilimi gaba
ɗaya,
ba iya ɗaukan malamai ba. Na farko gwamnatoci suna himmatuwa, sun fi himmatuwa da ayyukan da za su yi na gina mutane da gina ƙasa. Sun fi son su yi aikin da za a gani a kalla, wasu su ma har su rubuta sunayensu akan ayyukansu. Za ki ga gwamnati ta zo, idan suka zo sai ki ga kowace gwamnati tana da wani abu da ta fi focal agenda da ta zo a kansa. Galibi idan suka zo, a maimakon a ce a da ana ba mu labari constitutionally ilimi a ƙasa a Najeriya yana akwai wani kaso da aka ce lalle ya kamata a ringa warewa ilimi sannan akwai policies akwai hukumomi da aka tsara wanda za su ringa research suna kula da ilimi to amma gwamnati sai take musu rukun sa kai na kashi wanda da a ce siyasa ba ta taka gudunmawa saboda in kin ce wai rashin kwararrun malamai ai ya samu asali daga siyasa
kuma nan gaskiya ina tare da Malam Aminu saboda maganar da yake har yanzu fa tsarin da aka yi na ilimi din na free and compulsory constitutional yana nan to kuma sannan gwamnatin ta san da cewa tsarin ilimin kusan kowace gwamnati ta zo za ta ce tayi prioritization dinsa akan ta bashi muhimmanci kan cewa ilimi shine the best amma ba za a dauko shi tsarin da constitution ya zo da shi a gudanar da shi ba
ni kuma duk da yake ban soke wannan magana na cewa gwamnati tana da wato matsala ko kuma tana da nata illoli akan tabarbarewar ilimi a arewacin Najeriya amma har yanzu ina so in ƙara jan hankalinmu idan ana magana akan al'umma abu ne da ya shafi mutane da yawa idan ana so a sami ci gaba a cikin harkar ilimi dole sai an samu wayewar kansu iyayen yara da kuma menene ma'anar wayewa abinda nake nufi da wayewa shine idan ka kai yaron ka makaranta ita makaranta wata abu ce da idan muka calculate sai mu samu bai wuce dan awanni 8 bane 5 yaro yake yi a makaranta 6 5 yaro yake yi a makaranta wayar yaro yana yin awanni 19 da iyayensa a gida matukar idan iyaye ba su fahimci muhimmancin karatu ba suka dauki muhimmanci akan kasuwanci da gonaki da wasu abubuwa da hira anan
abinda ka bari a baya shine kai ka fara laying foundation cewar ilimin da ana fotin din mutane to amma yau ana bada labari amma yanzu kada ka manta fa dakta iyayen su suke sponsoring ƴaƴan su su tira kuɗin su su dakatar da ayyukan da yara suke musu su kai yaran makaranta
abu ne so ka gane ba wai kawai
eh mai girma dakta kana yin tukka sai kai tukka sai ka warware abinda nake nufi da tukka warwara ba ka san ka soki gwamnati kuma kana sokarta baka sani ba ma ka soke ta ni abinda nake gani a point dinka har yanzu gwamnati ita ce kashin baya saboda ita ce take da hukumomi ita ce take da policy ita ce take da manhaja ita za ta dauki malaman makaranta ita za ta tsara yanda za ta
aiwatar yanzu ina son mu dawo da hankalin mu shin me yake kawo rashin tsaro na makarantun kwana dalibai a makarantun kwana
ai rashin tsaro bai tsaya iyakan makarantun kwana kadai ba rashin tsaro ya tsaya yanzu to ai magana da kike kin gane akwai abubuwa da yawa da suke ko rashin tsaro kamar yanzu muna magana rashin ilimin kansa da ake samu ingantacce muna da drop out da yawa mutanen da ba sa karatu muna da kuma wanda sun fara karatun sun watsar sannan kuma kin duba zaki ga duk wasu abubuwan da yake causing violence yana daya daga cikin rashin ilimi yawa rikice-rikice abubuwan da suke kawo rikice-rikice akwai rashin ilimi so in dai babu ilimi al'umma za su dinga yin abubuwan gaban kanta
wato ni kuma idan zan dubi maganan abubuwan da yana daya daga cikin akwai dalilai da yawa wanda kowa na sai yana da irin nashi dalilan dai ni ma ina da su da yawa amma ɗaya daga cikin dalilan da zan iya misali fadi a cikin dalilan da yasa suke ake ja wannan abun a yanzu tunda wannan matsalolin yana ya fara faruwa ne ɗan shekaru 10 wani abu baya da suka wuce a ji an sace yara a makaranta an je wato abin da son ce shine shugowar wannan tsayawar demokradiya wannan sace-sacen yaran yana da alaka mai ƙarfi da sha'anin al'amuran siyasa shi kansa harkan tsaron da harkan karatun an sa siyasa
kamar yadda aka sani wannan matsalar tsaro da kuma barazanarta ga harkokin ilimi sai dai abin da ya gaba idan ta kama za mu sake haska fitila akan wannan lamari da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga wakiliyar mu Baraka Bashir wadda ta jagoranci wannan tattaunawar da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2021 da ke karewa alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron duk kan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali wannan shekara baki ɗayanta a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke.